Daga muryar Amurka a Washington DC.
Assalamu alaikum masu sauraro. Yau da gobe ne shirin matasa dake zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Akan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma stashoshin da suka hada da Radio Amfani Sarauniya da kuma Niya FM. A kuma sun kasar Ghana kuma za a iya jin mu a Alpha Radio sai kuma ta internet a voahausa.com. Masu gabatarwa
Hafsat Maina Muhammad
tare da ni Safinatu Sada Sodangi.
Yau Talata 14 ga watan Nuwamba shekarar 2017, kamar kowace ranar Talata muna magana ne akan ilimi. A yau zamu tattauna ne akan rawar da gwamnatin tarayya take takawa wajen ingancin makarantu.
Kasan idan aka ce maka wato tsari ko wani da irin ayyukan da aka bashi, ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nata, haka gwamnatin kananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa kuma an sauƙaƙa ilimi, suna ganin gwamnatin tarayya suna iya ƙoƙarinta.
Sannan muna da ƙarashin tattaunawar mu ta makon jiya da wakilin mu Nasir Al-Hikaya yayi da wasu masu ruwa da tsaki akan ilimi.
Wannan gurbacewa ba education bane kawai, kusan komai da komai ne a ƙasar nan. Saboda haka mu tashi mu tunanin me ke damun mu, ne tunanin shugabannin mu lalle sun da yake a gaban su. Sai an samu nuna mutanen ƙasar nan cewa shi shugaba ne ya zo ya gyara ne musamman kafin a samu komai tafi daidai. Ba education ne kawai ba.
Ni din nan da ka gani ni ma zan iya cewa victim ne. A makarantar da yake anguwata wato Kanzabi da take Funtuwa, akwai wata kungiya da muka mai suna Jeda. Muka yi ta kokari wajen tare haƙƙi na wannan makaranta na filayen wata makaranta primary din mu. Amma wallahi ina tabbatar maka man Nasiru daga ƙarshe sai da aka kai mu aka samu a gagarin din yan sanda.
Za kuma mu ji hirar da wakilin mu Nasir Al-Hikaya yayi da malam Imam Inuwa Muhammad, daraktan tallafin karatu na ma'aikatar ilimi na Najeriya.
A Facebook da Twitter abin ne mu jin ra'ayoyinku, inda muka tambaye ku shin ingancin karatun yara yana rataye ne a wuyan malamai ko kuwa gwamnatin da ke daukar malaman aiki? Ga yadda ku ansa mana.
Shehu Adamu Rajau ya ce eto zamu iya cewa duka biyu watan gwamnati da kuma malaman kenan. Ita dai gwamnati hakinta ne ta dauki malaman da suka dace, su kuma malamai hakinsu ne su koyar da yara daidai yadda ya dace. Saboda haka kowa na da rawar takawa a nan, amma dai gwamnatin ita ce farko sai malamai su biyo baya.
Sai Umar Adamu Katagum ya ce salam masu gabatar da shirin yau da gobe. A fahimta ta ingancin karatun yara yara ta yi ne ga malamansu. Idan malami ya zama mai kwazo to ana sa ran zai iya bada gudunmuwa mai kyau ta bangaren karatun yara. Amma hakan ba zai faru ba har sai gwamnati ta tashi tsaye wajen biyan malaman albashinsu. Domin na fahimci galibi taɓarɓarewar ilimin yara a nahiyar mu ta Afirka yana da alaƙa da sakacin gwamnatocin ƙasashen. Don haka muddin ana so a kawo sauyi ta wannan fanni to sai an daka jaki kuma an daki taiki.
Shi ko Hassan Salihu Garba ya ce tabbas ne idan ana maganar inganta ilimi to wannan haki ne da ya rataya akan gwamnati tare da duk wani tsare-tsare na matakin ilimi don samar wa yara ilimi mai kyau.
Sai Isa Uba Faraga ya ce ai wannan babu buƙatar tambaya, domin idan hukumomi sun dauki malamai masu nagarta to ko shakka babu karatun yara zai inganta.
Shi ko Musa Usman Balarafa, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace assalam yau da gobe. Ai idan ma malamai na da laifi sun lallefin gwamnati ce, domin babu wata barna da za ta kunno kai a cikin harkar ilimi ba da babu hannun gwamnati a ciki. Allah shi dai kyauta.
Amin. Sai Lawalin Manchester Kamba yace yau da gobe hakika ingancin karatun yara ta yi ne a wuri biyu. Na ɗaya shine gwamnati ta bada kayan aiki da za a koya ma yaran karatu mai inganci, kuma malamai masu ilimi da kishi a biya su haƙoƙin su yadda ya kamata. Na biyu shi kuma malamin ya tsaya tsakani da Allah ya karantar da yara, ya kuma rike amana. Allah ya sa mu dace.
Amin. Shi ko Adamu Musa Shehu Girgir yace salam yau da gobe. A gaskiya ilimin yara yana kan dukkanin su, da malamai da gwamnati. Kowa yana da rawar da zai taka wajen bunƙasa ilimin yara. To amma matsalar ɗaya ce, sai kaga malami a makaranta amma kokari yake kawai ya sa hannu ya tafi neman kayan abinci gidansa, ko yaran sa ma bai kula da su ba, balantana dan wani. Sai dai mu ce Allah ya kyauta kawai.
Sai Sama'ila Sufati Sankalawa yace yau da gobe hakikanin gaskiya wannan maudu'i da kuka dauko yana da muhimmanci. To hakikanin gaskiya ni a gani na karatun yara ya dogara ne a gurin gwamnati da ke daukan malamai aiki, domin muddin gwamnati tana biyan malamai haƙoƙin su, dole ne ilimi ya bunƙasa.
Shi ko Muhammad Ahmad Usman Tungen Makeri, Allah ya sa na faɗi sunan daidai, yace to ko shakka babu, ba a raba ɗaya biyu. Ingancin karatun yara yana rataye ne ga gwamnatin tarayya kashi 80 cikin 100, a yayin da iyaye ke da kashi 20 cikin 100. Da fatan dai bangarorin biyu za su hada karfi da karfe domin magance lamarin.
Sai Riyal Yunusa yace salam yau da gobe. To alal hakika dukkan biyan suna da muhimmanci, gwamnatoci da malumma. Sakamakon ita gwamnati sai fa ta ba wa malamai haƙinsu, sannan malamai su inganta karatun yaran dalibai. Rashin biyan malamai haƙinsu ba ƙaramin tsaiko yake kawowa ba ga yara. Allah ka ba wa kowa ikon sauki haƙin da ya rataya a kansa.
Sako na gaba ya fito daga Babaji Suleiman na Fada yace ingancin ilimi ya rataye ne a wuyan gwamnati, tunda su ne suka yi wa al'ummar ƙasa alƙawarin inganta ilimi. Idan suka ci zaɓe, kuma suke da alhakin ɗaukan malaman aiki, don idan ilimi ya inganta gwamnati ne, idan kuma ya ruguje nan ma laifin gwamnati ne.
Sai Baba ya Gambo da Magaram Nijar yace tab dukkan biyan suna da haƙi. Sai dai magana gaskiya haƙin gwamnati yafi yawa, domin kuwa da malaman da yaran duk suna ƙarƙashin ta ne.
To fa, shi kuma Bello Suleiman yace malamai su ba ɗalibai ilimi ingantacciya, kuma gwamnati ta biya malaman albashi mai tsoka da kuma sauran hakkokinsu, shine kawai za a samu ilimi mai inganci.
To idan muka koma shafinmu na Twitter kuma @lawalgangara yace duka bangarorin biyu kowanne yana da gudunmuwar da yake bayarwa. Gwamnati ita ke bada babbar gudunmuwa, don ita ke daukan malamai waɗanda suka cancanta. Ita ke samar da kayan aiki, su kuma malamai su koyar yadda ya kamata tare da yin amfani da hikimominsu na musamman. So mun gode, a ci gaba da turo mana da sakonni.
Yanzu kuma ga ƙarshen tattaunawar da muka fara makon jiya tare da wakilinmu Nasiru El-Hikaya.
Wannan ya sa dole mu koma waiwayi wani kokari da wani gwamnati yayi a Arewa ta Tsakiya, wanda ya neme kwato ma wata makaranta filinta, wanda aka san mallakin makaranta ne na dada can, wanda manyan mutane a halin yanzu saboda rashin tausayi da rashin tunani suka mallaki wurin, ya zama nasu na gado da ƴaƴansu. To kaga rashin tausayin manya da kuma rashin tausayawa education yakan kai a Ibris da maganan da ya shafi education. Hada yara za su fito ko abin da ake cewa PE, wasan motsa jiki, akan tanaji filin kwallo da kuma filin tsalle-tsalle na musamman, da kuma gadin wurin da ake koyan aikin rani da kuma na damuna da sauransu. To duk da zaran an dan bada filin makaranta, gab da gab idan wani babban shige yana shigewa da kullu ga alaman wani fili, wannan filin fa a ce yana makaranta ne kaza kaza, zai je hada baki da hukuma a bashi wannan filin. Kaga ba tausayi, ba tunani ga imani da kuma sauransu haka. Wannan duk wani abu ne wanda yake na gurbacewar lokaci. Kuma ina son ku dauki wannan magana na matsalar education a Najeriya. Ba fa education ne kawai ba, duk wani professional field da ka sani, duk wani sana'a da ka sani ya gurbace. Misali, zaka ji akwai ainihin rushe-rushe da ake na gina. Me ya kawo wannan? Rashin engineers na kwarai. Me ya kawo rashin engineers na kwarai? Rashin tausayi da imani. Ka tafi asibiti, da zaran an yi fida da sauransu, patient goma suka tafi a da, za ka ga takwas sun dawo gida, yanzu da goma sun tafi da ke za ka ga biyu sun dawo. Me ya kawo wannan? Ba ƙwararren likitoci. kagani ruwan famfo an ka bude kaji alimi yau kona abin da mai kawai nan ba engineers wanda yake suke bin kaida ta ce wannan da wannan wannan gurbacewa ba education bane kai kusan komai da komai ne a kasar nan saboda haka mu tashi mu tunanin me yake damun mu mu tunanin shugabannin mu lalle sanar da yake a gaban su sai an samu ne nuna mutanen kasar nan cewa shi shugaba ne ya zo ya gyara ni musamman kafin a samu komai tafi daidai ba education ne kawai ba
Usman anan akwai wani shugaban ma'aikata arewa maso gaba shugaban irin kungiyar labor din nan NLC kenan ya taba jagorantar wata zanga zanga da ya za jagoranta akan lalle wata makaranta da wasu masu ido da kalli suka mamaye filinta suka yi gine gine yace dole ne sai an rushe ginin ko a kwato wannan kai kana ga me kake gani gwamnatoci su dage ko mutane su dage a rusa duk wasu gine gine da ake a cikin makarantu ko kuma dai a hakura dai yadda Allah ya kawo mu kenan zamani yanzu sai yadda hali yake
to ai kusan ba wai shugaban NLC ba ni din nan da ka gani ni ma zan iya cewa victim ne a makarantar da yake anguwa ta wata Kanjabi da take Funtuwa akwai wata kungiya da muka yi mai suna Jeda muka yi ta kokari wajen tare haƙƙi na wannan makaranta na filayen wata makaranta primary din mu amma wallahi ina tabbatar maka man Nasiru daga ƙarshe sai da aka kai mu aka samu a gadirin din yan sanda wai dan me za a zo a sai da wuri mu NJ da wato Kanjabir da Education Development Association su ce ba su yadda ba aka hada baki da masu ruwa da tsaki to kaga irin wannan dai
sai da dai aka jefa ku
bayan aka jefa mu bayan kanta muka kwana dalili kawai wai dan mun zo za mu yaki almundahana da aka shirya na kokarin turmushe filin primary to ina tabbatar maka yanzu halin da ake ciki duka filin primary an cinye shi ya zama ma gidaje dole muka yi hakuri muka aje waya to kaga inda mutane za su tashi su tsare haƙƙin filayen makarantun primary to wallahi ni ina goyen bayan su 100%.
Wannan ma yana nuna wato mutane su rika daukar kayan gwamnati cewa nasu ne. Misali kamar yara da ba su da tunani idan ko an bata musu rai sai su rika kakkare bencinan makaranta suna cewa PTA wato iyayen su ne suka saya. Alhali kannan su malam tanku za su yi zuwa su amfana daga wadannan
kware da gaske. Eto wannan kuma ni jahilci ne. Da sakarci na irin gwamnatocin ba da suka shige lokacin gwamnati tana komai tana ji da ƴan makaranta komai ana yi musu sai suka sangarce suka shigo ba to yanzu da yake duk wani abu da zaka yi na game da ilimi daga aljihun babanka zai fito ai kaga irin wadannan abubuwan sun dan fara ruguwa kaga kawai dan makaranta ya ci ya koshi a jami'a ko gaba da primary school ko secondary kawai sai a shirya za a yi demonstration a tashi ana ta bugun window da abin to da windowji da kofofi me suka yi muku me suka yi muku kaga wannan wani alama ne na rashin hankali da kuma jin dadi kawai da isa dan komai kun zama yan gatan gwamnati shafafu da mai komai ana muku ba yaren ta a ciki mutum din shekara 25 ko 27 yana jami'a ko 30 a ce wannan ba ci yaren ta kai dai shugaba ne na jin dadi ana muku komai to yanzu da yake da kudin babanka za a yi komai ciyarwa shayarwa kwanci ai kaga dan irin wadannan abubuwan so ina so a gane cewa lokaci ta ma gwamnati in ai dadin yayi wa ga dan adam yakan shi kuma ya lalace shi kawai irin wadannan abubuwan
madalla zamu watakila nan gaba mun samu wata dama ma a ƙara fada da hiran nan zuwa yadda ake cin filayen makarantu musamman ma na primary da aka rena da kuma yadda dalibai suka rage wannan al'ada ta kakkare bencuna da ko kuma ma in ce wani lokacin har da tagogin makaranta saboda dai kawai gadarar cewa iyaye watakila PTA ko suran su ya baci ba tare da tunan menene zai zo ya biyo ba don gwamnatin in suka bata ba gyarawa za ta yi ba a madadin malam Usman Huntuwa da kuma tsohon ma'aikacin gwamnati malam Tanko Iya nake cewa wato ni naku da nan jagoranci shirin kenan Nasiru Adamu ya fika yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah
Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilan mukula da su tunda jirgin bin nan yamani shi jirgin bin ne ingila su ja kada da Italiya in ya dan koka ya kajiya bakin wallahi dangana motocin talakawa suna tsaye tun da kayan su ne ke sai yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba shi ga lai na shin ga labintin zabadin an kafa haka ke chalaran dussun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du wadannan dolan da rubi jirgin sama mai rubugin tsiya kaga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga shin jirgin kasa taliya dan talakawa an kai dama su da yake shiga sannan zai dawo da su sannan su ne za ya kai sannan zai dawo da su mutukar talakawa a shiga kaga jirgin ba zai tashi ba
to madalla mun gode kwarai dan baraya jos Allah ya ji kanshi to yanzu wakilin mu Malam Nasir El-Hikaya ya yi hira da daraktan tallafin karatu na ma'aikatar ilimi a Najeriya ga yadda hirar ta kasance.
Duk da karatun primary ba wai kai tsaye na ƙarƙashin gwamnatin tarayya ba ne, amma kuma haƙƙin gwamnati ne ta kula da ilimin dukkan 'yan Najeriya. Shin me za ka ce kan ilimin primary nan don ana ganin kamar makarantun gwamnati ba a samun kayayyakin koyarwa yadda ya dace? Kuma kusan za a iya cewa gwamnatin tarayya tana tura kuɗaɗe duk wata jihohi nan suna samun kuɗi daga tarayya.
To alhamdulillah Alhaji Nasiru, wato ka san idan aka ce maka wato tsari na ƙasa kowanne da irin ayyukan da aka bashi, ita gwamnatin tarayya tana da nata, gwamnatin jihohi tana da nata, sannan haka gwamnatin ƙananan hukumomi. To ita gwamnatin tarayya wanda yake take inda yake babbar yaya, kusan kowanne abun da za ta yi ta taimaka ta tabbatar da cewa ilimi ya samu karbuwa kuma an kyautata ilimi ga mutane da suke ƙasa, ina ganin gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta. To abun da yake faruwa inda kowace jiha tana da nata ƙarfin da ko kuma tana da nata ikon da constitution na ƙasar nan ya bata, shi ya sa mutane suke ganin kamar cewa gwamnatin tarayya ba ta tafiya can ƙasa. Amma idan mutum ya duba makarantun nan da zaka shiga da na jihohi da na gwamnatin tarayya, duk kusan inda zaka rika duba zaka ga cewar akwai tallafi ta wani bangaren na gwamnatin tarayya a cikin wannan makarantun. Saboda haka ni ina ganin cewar gwamnatin tarayya tana iya kokarinta ta tabbatar da cewar mutane sun sami ilimi kamar yadda wannan gwamnatin ta zo da niyyar cewar tana so ta kauda jahilci ne a iya lokacin da za ta yi mulki.
Wato in an duba wasu makarantu ma kusan har yanzu fa akwai makarantu da ake karatu ko a inuwar bishiya ko yara suna zama kan duwatsu. Wannan yana sa kusan makarantun primary fa ta gwamnati ba sa yin aiki yadda ya dace.
To Adamu kai ka riga ka san wannan, ai magana ce guda ɗaya, gwamnatin tarayya tana iya ƙoƙarinta. Duk abin da za mu yi mu taimaka wa gwamnatoci na jihohi da ƙananan hukumomi, idan ka duba misali zan baka, ai lokacin da gwamnatin nan ta zo ta samu jihohi ma da suka daina biyan albashi, kuma idan ka duba kusan kashi 70 na mutanen da su ba sa samun albashi za ga malaman makaranta ne. Saboda gwamnatin nan tana da niyyar ta ga cewar ilimin nan ta taimaka, shi yasa ta yi haɓaka ta karɓo bashin kuɗi da ko'ina ta tabbatar da cewar ta taimaka domin ilimi ya samu ya haɓaka. Kuma insha Allah ina kallon tana ƙoƙari wajen wannan. Amma magana cewar mu yara suna karatu a gindin bishiyoyi suna yin wannan, kwarai ba za ka ita gwamnatin tarayya babbar giwa ce. Abubuwan ya yi yawa, idan ka duba muna da makarantun primary a ƙasar nan suna da yawan da idan aka ce yau gwamnatin tarayya ita kadai za ta yi, ba za ta iya wannan abun ba. Amma duk ya wani kokari da gwamnatin tarayya za ta yi tana yi. Yanzu misali zan baka, akwai special program da gwamnatin tarayya ta yi wanda aka yi launching nasa wanda ake kiran shi State Education Investment Program. Wannan in ka duba wani tsari ne daban da gwamnatin tarayya ta karɓo daga World Bank domin ta tabbata banda dukkan hanyoyin da take bi na taimakawa ilimi a ƙasar nan, za ka ga cewa tana bin waɗannan hanyoyin domin ta taimaka. Saboda haka duk irin waɗannan abubuwan da suke faruwa abubuwa ne wanda suke faruwa kuma kowa ya riga ya sani, amma insha Allah ina ganin wannan gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa waɗannan abubuwan a fesu.
A wannan bangare me zaka ce ga ra'ayin da ake yadawa ko kuma zan ce wannan manufa ta cewa duk jami'an gwamnati su janye yaransu daga makarantu masu zaman kansu su dawo da su makarantun gwamnati, wannan ita ce hanyar gyara wannan lamarin?
To na ce ni kam ni ma nan da nake magana da kai ban da da'a wata makaranta ba ta gwamnati ba, kuma ni ita ne ita na sani kuma ita nake aiki, kuma gaskiya ina ganin idan za a dawo da wannan tsarin haka zai taimaka, domin ba wani abu ne idan har ma'aikatan gwamnati ƴaƴansu suna na makarantun dole za su zuba ido kuma su tabbata da cewa sun ga abubuwan da ya kamata a yi a makarantun nan ana yin su. Saboda haka ina ganin ba laifi ba ne, wannan magana ce mai ƙarfi wanda idan har za a yi ta, ayyancin mu duk mun yi karatu a Local Education Authority School ne kuma mun samu dukkan abubuwan da ya kamata, kuma lokacin da muka samu karatun nan ba mu je makarantar kuɗi ba, amma a yanzu muna alfahari da cewa ilimin da muka samu a wannan lokacin ilimi ne wanda yake ya amfane mu kuma ina amfana kasa kuma zai ci gaba da amfana kasa. Saboda haka ina ganin babu wani laifi, wannan magana ce mai ƙarfi. A kurunan ba akwai wani gwamna ma gwamna ɗan Rufai ya yi wannan magana, yake shi kansa ma ƴansa ya dawo da su makarantar jihar Sani domin yana son sauran mutane su kwaikwayi irin abin da yake, domin a tabbatar da cewa waɗanda suke da ido a kan ilimi za su zata zuba ido sosai tunda sun san akwai ƴaƴansu suna guri. Ina ganin na san ina tare da wannan magana kuma gaskiya hakan take.
Wato akwai kuma maganan nan ko kuma in ce wasu shekaru da aka soke makarantu masu bada ilimin malanta mai daraja ta biyu wato grade 2 kenan. Sai dai ina ga akwai ko jihar Nasarawa tana da irin wannan makarantar Teachers College har yanzu. Ya kike ganin wannan lamari na tunanin da majiyoyi sun dawo da irin waɗannan makarantu mutum ya ƙware ya zama malami mai daraja ta biyu ya je ya samu NCE mai daraja ta ɗaya in ya so daga baya ya yi digiri kafin ya zama ƙwararren malami?
To hakan ma magana ce, amma abin da nake so a gane a nan ita idan ka duba ita wannan gwamnatin da ta zo ai ta gane cewar ilimin ya lalace, shi ka da suka tashi suka fito da 10 point agenda nasu guda goma wanda ina ganin a cikin na uku ko na hudu ya yi magana ne a kan ilimin malamai waɗanda za a samu a taimaka musu ko kuma a dawo da makarantunmu na da domin a tabbatar da cewar an ba malamai training ɗin da ya dace domin su fita da niyyar cewa za su fita su ba da ilimi ne wanda ya dace. Idan ka duba yanzu abin da yake faruwa shine tun lokacin da aka soke waɗannan makarantun yawanci makarantun nan namu sun zamanto malaman da suke koyarwa za ka ga cewar ba malamai ne wanda dama sun samu ƙwarewa na koyarwa ba, yawancinsu sun nemi ayyuka a gurare sai rasa, saboda haka sai suka ɗauki koyarwa zamanto a guri ne abu kamar na ƙarshe wanda idan na rasa abin da zan yi bari na fada ilimi. To shi ne abin da ya kawo lalacewar wannan malanta a ƙasar. To amma yanzu idan ka duba tabbas wannan gwamnatin tana iya kokarinta, za ka ga magana na training da training na teachers, in ka duba National Teachers Institute tana nan tana ta kokari wajen training da retaining teachers, sannan kuma kusan duk College of Education namu da muke da su da wasu jami'o'i ana ta ba su ƙarfi. A yanzu idan ka ce za ka dawo da teacher training college a cikin ƙasar nan a ko kamar yadda suke ratata a da, ina ganin cewar ba za a samu a ci a gajiyar abin da ake yi ba. Saboda me? Saboda a yanzu idan ka duba ilimin ya riga ya wuce dukkan tunani yadda mutum yake tunani. Saboda haka dawo da teacher training college a matsayin gurin da za a fara koyar da malami ya je har ya gama ya yi grade 2 ya koma nan cikin, ina ganin ba zai samu da gaggawa ba. Amma kuma gwamnati tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta bada training da inside training na malamai wanda zai sa su zamanto sun samu ƙarfin da za su iya koyarwa kamar yadda ake samu a dukkan ƙasashen duniya.
A ƙarshe a nan gwamnati lalle tana sane da cewa lalle wasu makarantun inda yara suke karatu na primary wato suna halin ƙaƙani kayi ko in ce ma kusan ba ma gine-ginin ma masu kyau, su rufin su duk yayi, suna da masani, gwamnati na da masani akan wannan.
Kwarai kuwa. A takaice zan faɗa maka cewa ni ban ma tunda ma nake aiki a ma'aikatar ilimi ɗan shekara 30 da wani abu, ina ganin wannan karan ba wani lokaci da gwamnati ta zuba ido akan cewar a je a rika binciko mata abubuwan da yake faruwa kamar a yadda yake faruwa a yanzu. Idan ka duba duk gwamnati tana sani da makarantun da suka lalace da waɗanda suke ma kokarin su durkushe gaba ɗaya. To amma abin da nake so ka gane, harkar ilimi harka ce babba. Ita gwamnatin tarayya tana iya kokarin ta tabbatar da cewa ta ba da ilimi. To amma idan ka duba tsarin ƙasar nan alaga da, za ka ga cewa gwamnatin jiha tana da nata, gwamnatin ƙananan hukumomi suna da nata. Saboda haka wasu za ka ga cewa waɗanda suke lalacewa nan duk abubuwa ne wanda yake ya faɗa kan ko gwamnatin jihohi ko kuma gwamnatin ƙananan hukumomi. Amma duk da haka bai sa shi shugaban ƙasa da ministan ilimi sun yi ƙasa a gwiwa ba. Kullum kokarin da suke shi ne su nuna wa su waɗanda suke da haƙƙi a wannan jihohi cewar yare makarantun nan da kuma tabbatar da makarantun nan sun samu abubuwan da ake so ina daga cikin abin da gwamnatin tarayya ta sa a gaba. To ina ganin gwamnati kwarai tana cike da cikakken sani na abubuwan da yake faruwa a ƙasar nan. Kuma insha Allahu in ka bi dan ka duba za ka ga mun fara yara ya fara samuwa. Kuma ina ganin cikin lokaci kankani insha Allahu a yadda aka fara tafiya za mu ci ƙarfin abu.
To madalla mun gode kwarai Malam Nasir Alhikaya, da fatan Allah zai kawo mana gyara a wannan ilimi, wannan harka ta ilimi ta Najeriya. Hasar yanzu na ga muna da dan sauran lokaci dama ba mu dan karanto Twitter ba, bari mu dan ƙara karanta sakonnin Twitter. Ga wani daga @mgenio giyawa yace yara ta yi dai akan malamai ganin yadda su ne suke da kusanci domin ko gwamnati tana saka malamai aiki ne kawai nasu ba kula da karatunsu ba.
Shi kuma Albashir sai kuma Albashir Kabo noun yace yana rataye ne akan dukkanin su, gwamnati ta bada kulawa akai, su kuma malamai su jajirce su tsaya tsayin daka su koyar din.
Sai Alhaji Forever yace salam yau da gobe, ingancin karatun yara da kulawa da su alhakin na kan wuyan malamai tunda gwamnati na cika musu aljihun su.
Shi kuma gaskiya ne ko haka yake cewa? To in ji ka kenan Alhaji Forever. Sai kuma @Muhammad Jafaru yace idan gwamnati ta samar da ingantattun kayan aiki da horo akai-akai da kulawa da zuwa da irin koyarwan malamai to za a sami ingantaccen ilimi.
Da ƙarshe @Baffa Bajoga yace gwamnati ce ya kamata ta inganta sha'anin ilimi ta hanyar kyautatawa malamai da ba su horon sanin aiki akai-akai. To mun gode dai da aka cigaba da turo mana da sakonni. To hasa din insha Allah, in Allah ya kai mu mako mai zuwa da rai da lafiya, muna son mu yi magana ne akan takaddamar da ke faruwa Kaduna da ake faruwa yanzu.
Haka ne, dan kar a ga cewa
mun yi shiru ba mu ce komai ba.
Haka ne. To ai amma gwamnati ta ce ba gudu ba ja da baya akan kudurinta.
Kwarai da gaske, kuma kin ga shugaban kasa ma ya goyi bayan kudurin na gwamnatin Kaduna.
To amma ko Safinati kungiyar kwadago ta ce shugaban kasa fa bai kyauta ba.
To
dai goyi bayan shi gwamnatin Kaduna.
Kuma kisa an yi zanga zanga, to gwamnatin Kaduna ta ce za ta dauki mataki akan zanga zanga da aka yi, ta ce yanzu haka sun samu kuma masu sha'abar mai gurbin wa'annan malaman da suka ce za su dauka har 19,000.
Na'am.
To in Allah da ya kai mun mako mai zuwa zamu ji shin gwamnatin Kaduna na da laifi abin da ta yi, shin malaman makarantar ne yake da laifi, shin ta yaya ya kamata wannan abu a yi shi a samu sulhu?
Na'am.
Duk dai zamu ji daga bakin masana.
A samu dai a yi sulhu, yara kar su tagayyara a ce ba su makaranta ko kuma gashi babu kwanciyar hankali a gari saboda ba zuwa makaranta ko kuma ba malamai a makaranta.
Kin ga kaman yadda wannan director yake magana ne cewa lalacewar ilimi gaskiya tana ilimi ya lalace da lalacewa, kuma gwamnati nan tana kokarin ta gyara, amma dai isaci mai zuwa Allah ya kai mu
insha Allah.
To Allah ya kai mu. To duka anan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau, yanzu a madadin
Hafsat Maina Muhammad
da kuma Daniel Brown da ya hada mana sauti da kuma injiniyan mu na yau, sai ni Safinatu Sada Sudangi da ke muku sallama daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Sai kuma gobe da izinin Allah.
Yau yara suka sa a gaban su kwarai ba za su bari ba.
Yau da gobe